da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25/31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfani Sarauniya da kuma Niyya a can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio za kuma iya jin mu a yanar gizo ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana Hauwa Sharif shirin yau da gobe yana ƙasar Kamaru kuma kamar yadda aka sani wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu za ta gabatar mana da shirin inda a yau shirin zai tattauna da mata da maza kamar yadda aka saba yau ma muna tafi da girke-girke masu ƙayatarwa don haka sai a gyara zama a kasance da mu a cikin shirin yau da gobe haka yake masu sauraron ba tare da ɓata lokaci ba zan jaje ku in bar ku da wakilin tamu a Kamaru Maimunatu Sadu Maimunatu gare ki
masu sauraron mu ina jinjina muku da kasancewa da kuke tare da mu a koda yaushe cikin shirin yau da gobe da fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya yau dai batun da zamu tattauna akai ya danganci mata ne game da al'adar su na wata-wata da kuma yadda ake tsafta a yayin wannan al'adar amma dai kafin nan zamu saurari Malam Awal Shehu wanda zai kawo mana dan takaitaccen tarihi inda aka samo asalin al'ada duk da cewa magana ne da mutane suke yi amma zamu ji gaskiyar maganar daga bakin malam sai kuma bakin mun da na gayyata game da wannan tattaunawar da zamu yi game da al'adar mata na wata-watan sai kuma Dr. Kasim babban likita a babban asibitin Hospital General na Douala wanda shi kuma zai kawo mana haske game da wannan maudu'in din to da farko dai kamar yadda na fara bayani Imam Awal Shehu shi tarihi game da asalin al'ada mecece gaskiyar maganar saboda muna jin cece ku ce da al'umma ke yi a kodi shi kuma mutane suna yawan maganar cewa batun maganar zancen al'ada ya samu asali ne a lokacin da Nana Hawwa'u ta dau itaciya da Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu a gidan aljanna inda ta bawa Annabi Adamu inda shi ma ya ci dai ya zama masa wannan kwallo da ke makogoron sa sa'annan kuma ita kuma da ta ci sai ya zama mata al'ada to shi yasa muka ce me yake gaskiyar maganar malam
to gaskiya ƙarya kusan tarihi zama kullu haka shi yake ko ka doka gaskiya ko doka ƙarya indai ba ta bar hadisi manzon Allah ko Qur'ani Allah ya bayyana akai ina fata fahimta amma dai magana ita ciya tana nan shi haila sanadiyan ne cin wannan ita ciya na haila ya fara zuwa ko kuma dama Allah ya halice shi a alama halittar Allah ne tun farko halitta ne Allah ya halice shi dama mata duk wata rasu dinga haila saboda dinga wanke musu mara ina wanke musu mahaifa kuma da shawarar su amma har miji ai shi bai yi haya halitta ne da gaskiya ga fadi halitta ne Allah wanda Allah ya sa mai shiga mata duk wata da su dinga yin abin shi saka suka ma kan cewa wato mace idan aka sike ta za ta ga jini uku shine wata uku kenan masu yin wata akwai mata masu yin haila sau biyu a wata daya to za su yi su uku in kuma na mutuwa ne za su yi wata hudu da kwara goma wannan shine ala kulli halin
malam a wani lokaci kuma an samu maza da suke kyamar mata a yayin da wato suke wannan jinin hailar din amma kuma zuwan fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ba bai cancanta a ce an kyamace wato mace a yayin da take haila ba sai dai ya nuna tsarin da za a bi a wajen wato ainihin kare jikinta ko kuma tsaftace wannan jikin nata yaya dai lamarin ya kasance
wannan haka ne kafin zuwan musulunci a Yahuda a basa ya sunan shi basa ma'amalar mace tana haila hasali ma suka musu daki can bayan gida daki can bayan gida kamar lokacin hailar mace ne sai a kai ta can tukuna sai ta gama haila take da cikin mutane ba sa cin abincinta ko da ruwa ta ba fara sha ba kai ko da ta cin hannun ta mika wannan mijin ta bai karba ba ina kyamanta kokarin ta ce to shine Allah ya kace a ko ayi sana tambaya gaba da mata masu haila Allah ya ce ku lu wa'aza ku ce musu yi kazanta ga kucin da suke fitan haila nan fa ta dalilin sa'a da makeda amma yake ku ne sanki matan kura cikin haila mun sanci da aka ce nan ba wai kore su bane wajen mu'amala ne wajen mu'amalan ku aure shine za a nisance su shi ma sai manzo Allah ya fassara mana mu'amala yace dan mata mace na haila ba wai shi ka gudu bane ko ka koma ita wanda ko kai ku gudu ka koma daki ko shi ka tura son daki ko kana falo tura shi uwar daka a ba haka kace ba za ku zauna gado daya za ku ci abinci kwano daya za ku sha ruwa kofi daya tunda ba fita bane da yake ka ake kama shi ina fata ku fahimta abin da ake magana kurin mu'amalan aure shine manzala ga cewa abin da zaka yi abin da yake sama daga cibiyanta kana da iko da wannan wajen zuwa sama tunda ka daga cibiya zuwa sama za ka yi amfani da shi na Aisha saka ta fada ta ce idan na haira ina daura kurjin laira manzo na abin da ina wasa da abin da ya ci biya na zuwa sama amma abin da ya ci biya zuwa kasa kuma ba ta bawa shi sai ta da fata da nisan da mai hidi kuma sai ta mata suna cikin haila wannan shine to kaga musulunci ne zo ka ce idan musu gama haila akwai wankan da ka tsara mata shin da ce wanka kamar wankan jinaba shine wankan jinaba shine wankan haila shine wankan ko juma'a duk dai shine amma niyya ne kun ta bambanta wannan shi to kaga haka ne saboda kai dan mutuna haila ba guje mata ake ba ba kyaranta ake ba ba kyamanta ake ba dan ba cuta bin da yake kama mutum a sai dai kullum mace tana haila ita ma ta dinga tsada ce tsafta ya ba ce tsafta dan akwai ne da wata jini zaka ji na karni misali to kuma ka ga ba ta iya gyara jikin ta ba ba da mata wuce kusa da kai sai ka ji zaka karni to haka gane ma cewa tana haila wata ma zaka zo da ita gida za ta haila har ta gama haila ka tamma tana haila ba to da ka taba jin wannan ma hamamin karmin karnin ba da ka taba jin wani abu dai haka ne ne wani abin da rashin dadi ba kaga ni ko saboda tana da jikin jikinta ta yi ko ta san bincike ina fata ku san kuma an gama kuma yana da kyau a samu tafaran miski a saka a cikin farji da su auduga a goge gaba da shi
sauraro ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda hirar mu za ta kasance da wannan manyan bakin namu da Hajiya Salamatu mai akwai wanda ta gajiya ta ga yau wanda za ta yi mana batun magana al'ada a zamanin da sannan kuma muna tare da matashiya malama Habiba da ita ma za ta yi mana bayani kan wannan to bakin mu ina so na ji daga bakin ku kowa ta faɗa min a wani shekara ne ta fara wato ganin al'adar
a maganan gaskiya kin san wato rayuwa na kunya yana cutar mutane ko kuma ya cutar da mutane da dama
haka
ne a zamanin da din wasu yaran ba sa faduwa a gidan iyaye wasu a gidan mazajen su suke faduwa to idan Allah kuma ya hada ka da tagari don wani zubin ma ba makishiyance za su nuna maka yadda kake gyara jikinka ba wani gidan iyayen miji ne kana cikin wasan tsalle-tsallen ka sai ka ji kawai wani abu ya fara fita a jikinka to daga wannan lokacin sai ki ga ko uwar miji ko wayar miji sai ta ce miki yau kin fara girma fa yau girma ya hau kanki to ki sama mai ake nufi ma da girma
da wannan girman ba
kanki ba saboda a wannan lokacin da kika fadi nan sai ce to yau kin zama mace wato wannan magana dai kin kawo magana akan mutanen da yaya suke ya suka dinga gudanar da
wannan abun a kuna hira da iyaye yayin da wannan lamarin ya same ku kamar yadda kika cewa wani lokacin ma ba a gidan ku kuke faduwa ba a gidan aure ne kuke faduwa
haka ne
eh
wato maganar da take nan akan wannan maganar ita ce maganar rashin hira da yara yana kawo matsala babba saboda ainihin shi mutumin da yana da wani kunya wanda kunya ita kunya ta cuta don kunyan yana cutar da kai baka san yadda za ka yi ka ja ɗanka jiki ka nuna masa cewar fa akwai wani lokaci yana zuwa mace tana sakewa daga shekara 12-13 zuwa 14 ya danganci dai kowace da irin halittar da da Allah ya mata to daga wannan yanayin halittar ne yanayin zuwan jinin yarinya yake zuwa to wasu ba su da da yaran suke hira kai tsaye ba wani da yar uwar uwa ce yar uwar uwarta ita ce za ta zama abokiyar hirarta za ta ce mata akwai lokaci yana zuwa duk wani abu da kika gani a jikinki kada ki mamaki idan kin ga wannan abun to ki tabbata cewa ba wani illa bane a jikinki sai ki fada sai a nuna miki
yadda
zaki to kin gani kaman da muke magana haka din ni ma kaina a lokacin da na fara gaskiya na fadi she na tsorata na tsorata ina zaune tashin da zan yi kawai haka sai naga bayan tufana ya fadi she na ibu gudu ke na samu mamata na ce mata ya dubu ga wani abu ya fita a jiki na
ga wauta
sai ce mata ga wani abu ya fita a jiki na sai ce ki zo zan nuna miki yadda ake yi kenan da na taho kenan mamata sai ta nuna miki sanye ne ga yadda ake gyaran jikin sai ta sama mini tsumma ta yi kalmasan tsumma aka yi kuma igiya akwai igiya da ake na bante yawa to wannan ne sai a saka miki a gwafa miki kaman dai idan yadda in mace ta haihu ake mata wannan abin saboda kada iska ya shige to daga wannan lokacin kenan ta ce mini to daga wannan lokacin fa a yanzu aka fi kin fara zama mace kenan guje-guje da tsalle-tsalle da baya da fasali ba taki bace saboda haka jinin yana zuwa kowace ya mace karfi tsorata wani jinin yana yin kwana biyu yana yin kwana uku to daga wannan lokacin da jinin ya kare a jikinki kuma sai a nuna miki cewa ga yadda ake yin wanka karewan wannan jinin to kin gani wannan abin mu ma kanmu ya same mu kuma mun tsallake wannan rijiyar din da baya cikin ikon Allah don an yi wannan jinin da ya fi shekara biyu ma yake nan sai aka aurar da mu.
Eto ni abinda ya dan ja hankali na shi ne batun maganar zancen ainihin yanayin kunzugo da kuke yi da kuka yi a baya wanda kika ce ana yin sakaman bande wanda zani ne ake yayyankawa wato kuke amfani da shi kuma wannan zani ne za a dauka a yi igiya da shi
haka ne
to a yanayin da kuke yin wannan shin kuna jin ku da kyau kamar yadda kowata mace idan ta sanya wannan kunzugo za ta ji ta wato akame ba tare da ta samu matsala ba domin muna gani kamar yanki baya tsotse wannan jinin sosai
haka ne a yayin da dai da mutanen da suke a gaskiya shine wannan kinsa idan aka yi abin yanayi guda biyu ne wanda za a dan mara miki akwai dan falle da ake yin sa wannan fallen idan aka yi shi shine ake dora shi akan dogon shine yanzu yake nan kamar fasalin abin da ake kira gane ce da mata suke amfani da shi mutanen da idan aka yi wannan doguwar to doguwar sai kuma a yi wata sai a ninka idan aka kalmata ta sai a dora ta akai to wannan din nan zai iya in dai kin san jinin yarinya budurwa jinin baya fita da yawa haka kin gane ba ko to idan aka yi a bayan an miki wannan damara na wannan igiya sai a fara daukan wannan fallen sai a nuna miki ga yadda zaki sashi a jikinki to idan kika saka wannan a jikinki kuma sai a dauko shi wannan dogon sai a sa miki shi kaman bande shine zai sauko
wannan gaban domin idan aka daure shi zai sauko gaba wannan kuma ya sauko baya
wannan kuma ya baya a lokacin da kake cikin wannan yanayin a gaskiya mutum ne yana cikin tsarkuwa domin kana cikin damuwa domin yanayi ne wanda baka san shi ba wani sabon rayuwa ne ka fada ko to sai kuma a hankali ne an yi wata daya biyu zuwa uku kuma sai ka fara dan zama gwani kuma ya danganci a wani lokaci ne Allah zai sauko maka ma da auren din kai to shi kuma wannan banten nan ana yi miki iri daban-daban ne zasu yi miki kaman guda iri uku haka sai a baki a nuna miki cewar idan kika ji jikinki ya jike akwai dan bokiti da ake sama miki wannan a ciki idan jinin ya bata bante to idan kika cire shi ga yadda ake zaka saka shi cikin ruwan nan ne sai ki matse jinin idan aka matse jinin sai a dura shi a matsayi idan aka dura jinin a matsayi sannan kuma sai a ce to yanzu sai ki kasa bulu sai ki wanke shi da kyau ki masa wanki kyakkyawan ki sai ki daure shi sai ki shanya sai ki kawo wani kuma sai ki amfani da shi to a wannan yanayin da aka fara nuna ma yaro cewa ga yadda ya kamata yayi ana nuna maka cewa ita jinin al'adam ba a zubar da ita ba a wanke jinin a kwaran yadda ita a kasa don kwaran yawwa da ita manya wasu manya suka ce zubar da jinin haila idan har kiyaci suna yawan hawa kai yana haddasa ma yaro saurin daukewar jinin haila to saboda haka jinin haila ba jini bane wanda ake wasa da shi jinin haila jini ne wanda ake killace shi a gaskiya in aka yi masa kyakkyawan wanki ba sai yake durawa a wannan yanayin kan gaskiya mun yi rayuwa akan wannan din to amma ana yi ma yarinya kunzugu wajen irin kashi uku za a yi miki idan wannan mai jinin ta mai fita da yawa ne ga yadda za a yi miki kalmar sa
idan akwai inda kan jini na
yawa to idan kuma jinin ki ke jini kadan ne yake fita miki akwai yanayin da zai miki kamar da ce ga fasalin ganin a yannan to haka iyayenmu da ko kakanninmu ma za a ninka a ninka a nuna miki ba yanda idan kika zo gobe ba sai kuma an nuna miki ba a nuna mutum so biyu haka kalmar sa to wannan tsumman ne idan kika gama al'adanki ya kare yanzu idan kuma jikinki ya dawo sai a nuna miki ga yadda ake wannan wankan na daukewan wannan jinin wannan jinin ya nuna cewa kin girma ne to akwai dan adaka da ake samu sai a adana wannan kayan kunzugun sai kuma wata wannan yanayin ka gaskiya
da iyaye da suke yi kenan
haka yake
zamu dawo kan Habiba barkanki da zuwa cikin wannan zaure mai tarin albarka kuma kamar yadda kika zo kika tadda mu mun fara wato shiga cikin maudu'in din wanda wato tsafta ga ya mace da muka dauka akan wato batun maganan zancen al'ada kuma mun san ke kanki sanda kika fara zama yarinya sa'annan kuma kika zo kika zama uwa a halin yanzu zamu so mu ji anaki lokacin yaya wato abin ya same ki don mafi akasari zaki ga wasu ina samun su a kasuwa ne su har gitse a makaranta ne ko kuma aboko ne da sauransu to a wannan lokacin ke yaya kika samu kanki
ni dai a yanda zai ce gaskiya a lokacin aboko ne ya fara to kinsa a lokacin
ne ina secondary a lokacin ko primary
a primary ina da daki biyar ne a primary a aboko to lokacin kuma aboko ana nuna mana yanda lokacin ya mace lokacin hailan da zai zo ana gaggaya mana ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi to ni na riga na sa a kai na deja da mamanmu ita ma tana zaune da mu tana tambayar mu kowane lokaci domin ni na bai zo da sauri har shekara goma sha biyar to tun shekara goma sha hudu sai ta tambaya na ya to na riga na sa da ya kai na ce
abun na zuwa
to lokacin da ya fara zuwa ina nan a daki biyar ina sukun nema wata kawana ne ta ce min ga jikin ki ya
baci
ya baci to na riga da yi na san dai haka ne na tambayi mai karantar da mu abin nan shi ta bani dama shi na koma gida ana yi ma wata uku mama na bata sani ba shirin wata ran ta yi ni saukan lema ban daki kamar dai dama fako na take yi to a lokacin ne ta gani ta ce a tuntuni mai sa ba ke gaya min ba to yayin da dai haka ya wuce
wato kamar yadda dai muka saurara tsarin wato mutan da da tsarin mutan yanzu akwai wato bambanci saboda karantar da yara da ake a halin yanzu wato a makarantar boko wanda dai gashi kina primary a wannan lokacin din amma kuma gashi kin riga kin karanci wannan abun kuma kika sani to ke uwar yaya mata ne mun san mafi yawancin ƴaƴanki yaya mata to yaya ke kika tafiyar da naki yara a halin yanzu saboda kin ce ke kin riga kin san naki a primary kuma kin zauna da shi har tsawon wata uku kafin mamar ki ta sani to yaya naki yara ke kuma kika tafiyar da su
a cikin yara na dai ɗaya ne tukuna ta fara to ita ya san mata a gida ne ta dawo ma hutu ta dawo ta wajen kawunanta da ta dawo ne ciwon kai ya fara mata da ciwon kai da su zazzaɓi can zuwa yamma sai ta kira ni to ita ma da yake tana nan kin san sukuri yaran yanzu suna nisa sukuri ba tana nan a yi shi sai ta kira ni ta ga ni anan ne ni na matan da za ni dama ta iya tuwon kan jannaba tuwon kan haila duka domin mu a lokacin da wankan hailan nan
ba nuna mana sosai ba to su yanzu
a makaranta ana koya musu
to amma kuma akwai abin da dai ya dan kama mini kai saboda kekinci a wannan lokacin ki a primary ki riga yakin san komai ita kuma gashi a secondary she ba kai hikima ba to wauta take tare da shi ko dai yaya da ita ba ta tafiyar da abin ta
domin kin san akwai su kubida da ne yanzu ba iri daya bane haka su shashin angrefun ne suke to ban sani ba ko ana gaya musu a school kamar science to ba a yi musu bayani
kamar da sashin francophone suke
bayani wani sai a school in teacher mu na mace ce a daki biyu nan ta nemi mana bayani sai kiga kowa yayi shiru mazajin na haka za su dinga to shi sa na ce ki da saboda haka ne amma nan nuni na mata shikenan yanzu ma ita take ba wani matsala akan su tutu maganar wankan hailan nan sai yadda sallah na gaya mata cewa to kin san yanzu ana so mu rubuta miki zunubi da rada duka goma ta kirkiri ga wasa da sallah lokaci biyar da kuma wankan hailan nan daga ya karanci wankan kirkiri ga
sauraronmu yau kuma za mu garzaya wajen kwalamarmu na mako tare da Hajiya Habiba gare ki muke a halin yanzu
malama Maimuna barkanmu da warhaka kamar da muke girke-girken mu a kullum yau za mu dafa muku miyan kubewa da agwa a ciki sannan kuma a ida tuwon shinkafa miƙaƙƙen tuwon shinkafa insha Allah to na kayan miya dai ana bukatan kubewa da kaguwa ana bukatan albasa barkono dan citta dan tafannuwa gishiri da dan magin dandano da dan guntun kanwa a jefe to ana bukatan kuma kaguwa da dan mangyada kadan dan mangyada dan daidai shi ma a jefe da kuma shinkafa na yin tuwon shinkafa ana bukatan shinkafa yanzu ta shashe haɗe an ɗauki kubewa da aka riga aka siyo aka wanke shi da kyau aka yanyanka shi ƙanana wani ana dakawa a turmi wani kuma ana niƙa shi a mayonnaise yanzu aka yanka shi ɗan ƙanana aka saka mayonnaise za a niƙa shi a gusuri ɗan guntun kanwa shi a jefa ciki a niƙa ni ya niƙuya kai yayi laushi daidaiwa da ya niƙu daidai yanda za a iya wato ya niƙu ni dai na akwai wa'anda ba su niƙa kubewansu amma ni ina ɗan niƙawa domin ya faffashe kada dai ya niƙu daidaiwa kuma akwai manyan gudaje kuma a ciki to a ajiye shi shi ma a gefe yanzu a ɗauki albasa da su ɗan tumatu kamar ko kwaya biyu uku domin kubewa bai son tumatu da yawa a ciki kamar kwaya biyu ko uku a yanyanka shi shi ma da albasa a yanka da barkono da ɗan tafannuwa da citta yanzu a yanka shi shi ma a niƙa shi yanzu an niƙa shi sai a ajiye shi a kwano shi daban yanzu sai a ɗauki kaguwan da aka riga aka sayo aka ana cire abin nan shi murfin shi murfin kaguwa ya ake faɗa bon ana gyara dai kaguwa gyara shi da kyau a cire kayan cikin inyan da ake gyaran su kifi shi ma na shi gyaran na nan daban bon ana gyara shi a cire su kayan ciki a wanke shi da kyau ana raba shi bibbiyu a wanke shi da kyau a saka tukunya yayyanka dan albasa a ciki a sa dan gishiri da dan guntun ruwa a bari ya tafasa da kyau in ya tafasa ya she canja kala shi zama jajawo in ya tafasa ruwan in ya kare a ciki yanzu sha dauki konjuman da aka riga aka nika su kayan tumatu da albasa da aka nika yanzu sai a zuba a ciki a zuba dan man inci a juya in ya soyu da kyau yanzu sai a zuba ruwa daidai yanda zai isa daidai na kubewar din yanzu sai a zuba ruwa in ruwa ya so matafasowa an sa gishiri da magi duka a ciki in ruwa ya so matafasowa yanzu sai a dauki kubewar din a zuba a ciki ya tafaso zai nuna ya nuna a bar shi ya nuna da kubewa ya tafaso sai ku ga yana yauki da daɗi ɗanɗano mai kyau to in ya nuna kubewa ya nuna yanzu sai a sauke yanzu a ɗauki shinkafa in an wanke shinkafa da kyau an shanya shi ya bushe sai a niƙa shi shi ma in an niƙa shi a ɗora tukunya wuta a zuba ruwa in an zuba ruwa daidai yanda zai yi na tuwo in ruwa ya tafasa sai a yi targin shinkafa a zuba shinkafa a cikin ruwan sanyi a yi amurtsuka yi targin yanzu sai a zuba shi a cikin ruwan tafashashen ruwa na tukunya kamar dai ana dama kunu ne yanzu in targin ya nuna da kyau yanzu sai a ɗan rage ɗan targin kaɗan yanzu sai a zuba shinkafan miƙaƙƙen shinkafan da aka riga aka niƙo sai a tuƙa ana tuƙa an tuƙa in wani shinkafa yana kumbowa sai yana ɗan tauri to ɗan ruwan targin da aka rage a gefe shi za a ɗauka a ƙara a cikin rushe a tuƙa tuƙa in ya tuƙu ya nuna da kyau sai a nemi yanzu taɓa a abin nan abin kwashe tuwo yanzu sai a ɗauka ɗan shafa mai a cikin abin kwashe tuwo ana kwashewa ana lelewa ana sakawa taimus a lelewa sa taimus ramiya nan shi ma an zuba shi a nashi tasa yanzu sai a yi sai a ce to farko mu ga ɗan tsaro ko wani makon ƙaya
kun ji yadda dai wannan shiri ya kasance da fatan kun kayatu sai wani mako kuma idan Allah mai kowa mai komai ya so za mu zo muku da sabon batu da kuma makalamanmu na mako a huta lafiya
shin kuna neman labarai da dimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka alamar karawa 1 wato +1 sai ku saka 202 445 6389 zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 202 445 6389 kada ku bari a barku a baya sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannu
na tsaro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na yau a madadin Maimunatu Sadu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona Nanduru da ta haɗa mana shirin a washe Rufi Salama da ku daga nan Washington DC sai an jima ku.